Umar Balu ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake magana a ɗaya cikin gidajen talabijin din da ke kawance da muryar Amurka mai suna Channel. Umar Balu ya ce al'adun gudanar da mulkin kasar na ƙarfafa almubazaranci a tsakanin shugabannin siyasa da waɗanda aka naɗa. Umar Balu ya ce idan ana so a ci nasara dole ne a magance shi tun daga shugaban ƙasa har zuwa ƙasa, kuma dole ne ta haɗa da majalisar dokoki. Amma dan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Abubakar Hassan Fulata ya ce wannan ba daidai bane.
A yadda muke miki magana ni dai albashi na dai bai wuce miliyan 100,000 a wata an ɗauke kujerin gida da zaka rauna za a baka shi bashi ne wala sai an biya duk sai mun biya kafin bar office motar da zaka hawo bashi ne sai an ce duk wani abu da za a baka bashi ne ba wani abu guda ɗaya da za a ba dan majalisa a matsayin kyauta ko albarka.
Shi ma tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Aminu Shehu Shagari ya ce lalle yana goyon bayan kira da Umar Balu ya yi.
In za a rage ba na yan majalisa kawai za a rage ba, duka gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati, manyan alƙalai, ministoci, duka a rage musu albashi across board. Ya zamanta kowa abin ya shafe, saboda inda ake ciki yanzu kuɗaɗen da ake samu na shiga ba a samun su kamar da. Sannan kuɗaɗen da ake kashewa wurin recurrent expenditure kamar abubuwan da ake kashewa na sayan gwalaf, na share office, da sayan kwamfutoci da inki da sauransu sun yawa. Sai ka ga kowace shekara zaka ga an turo kuɗaɗe da yawa za a sayo wannan abubuwa, kuma nan ne duk almundanan da ake yi a nan ne ake yin ba wurin albashi ba, don haka kamata dukan su da albashin da overhead din duka a rage.
Shi kuwa kwararre a fannin siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce wannan kira abin dubawa ne.
Ba a albashi suke kashe kuɗi ba a gaskiyar magana, a wannan tafiyar da su ɗin a nan ake kashe kuɗi, kuma haka ministoci a nan ake kashewa, haka office kawai ana bashi kuɗi, sannan kuma duk abin da ka nema za a yi maka. A yanzu shugaban ƙasa ya yi tafiya ya kai su uku ko huɗu, to na tabbatar miki cewa akwai ministocin da watakila nasu ma yana neman ya kai shida a wata nan da aka ba su, watakila su ma sun wuce uku. Maganar cewa wai a rage albashi ba albashi ba ne kawai, a rage duk abubuwan da suke jawo kashe kuɗin a kan tafiyar da ma'aikatan gwamnati, don ka yi boko ka zama ma'aikacin gwamnati ba bauta ta aka sa kai wa mutane ba, aiki aka sa kai wa mutane, kuma a sa masu aikin gwamnati nan su gane cewa aiki suke yi ba wai aiki suke yi ba wai alfarma suke yi ba.
Amma shugaban hukumar da ke kayyade kuɗaɗen manyan ma'aikatan gwamnati da na 'yan siyasa har da 'yan majalisu Muhammad Bello Shehu ya ce an daɗe ba ƙadawa 'yan siyasa kuɗi ba.
Albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alƙalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tare hankali a kai ba, kuma rabon da alƙali tun 2008 ba a sake
ba. Wanda ƙara ma 'yan siyasa ko ministoci ko wane ne gaske
kwarai da gaske
jirgin ne yasa haka
kawai dai yanayi ne na ƙasa, kuma ba a duba abun ba, da kuma yanda dai kowa yana tunanin kaman mutanen Labour Congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bin adama da sauransu, idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu, ba haka ba ne.
Abin jira a gani shi ne irin martani da mahukunta za su bayar kan wannan kira da tsohon mataimakin gwamnan CDM Kingsley Umar Balu ya yi, ko a yi wa 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati ragin kuɗi ko a ƙara musu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.